أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملك سنشيوا جكيوانا مسلاتينا وميتارون البركة مسلاتين دكي جكين جدان اللجي أسمان كوكان دكا أنان باين نيفا قنبيا قنبيا جهار قنبي بركة ملك سنشيوا دومين amsa gayyata da muka yi na ƴan uwa daga cikin ma'abota wannan masallaci a kawo ziyara sannan kuma a gabatar da nasiha domin ta amfani dukkanin al'ummar musulmai in ba a manta ba yau muna yinin asabar daren lahadi wanda ya daidai da biyar kenan ga watan uku musulunci watan jumadil awwal hijira yau da shekara 1446 wanda hakan yayi daidai da yau muna 6 kenan ga watan 9 na miladiya 7 ko 7 ga watan 9 na miladiya 2024 kamar yadda sanarwa ta gabata za a tattauna ne game da maudu'in da aka sanar a kansa shine biyayya ga mahaifa tushen samun nasara wannan kusan shine taken nasihar tamu ko tattaunawar tamu da ku a yau insha Allah kuma daga ƙarshe akwai dan abubuwa da za a tabo wanda suka shafi irin halin da al'umma suke ciki akwai kuma shawarwari wanda ya kamata musulmi su tsaya a kansu domin ana cikin wani yanayi na jarrabawa wanda mutane da yawa sun shiga yanayin da ba su taba zaton za su shiga cikin su ba amma musulunci babu abin da ya bari duk abin da ya gani musulunci yayi bayani akan sa ma faratna fil kitabi min shay qur'ani Allah ya ce bai bar komai ba ce yayi bayani a cikin sa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya ba mu ikon karanta daidai da kuma tabbatuwa akan daidai da kuma aiki akan daidai ƴan uwa masu albarka mu sani cewa in aka ce mahaifa to wa'ansu mutane ne masu tarun daraja wanda darajarsu har ma ta kai akwai gurabe da Allah yake gwama haƙƙinsa da nasu domin girman su da kuma irin kima da shari'a ta ba su kuma waɗannan bayin Allah da Allah ta'ala ya kaddara su ne suka yi sanadiyar zuwan ka duniya babu shakka shari'a ta ce akwai haƙƙoƙi nasu a kanka a matsayinka na ɗa mai neman albarka akwai abubuwa wanda Qur'ani ya zantar da mu ka game da waɗannan bayin Allah wajen kyautata musu da zamantakewa da su cikin salama da kuma kyautatawa har ma malamai suke cewa bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da yake bi shine haƙƙin mahaifa kuma mahaifan nan suna da rai kuma Allah ya karbe su dukkan ɗayan biyun akwai haƙƙi da shari'a take neman ka take nema na take neman mu akan mu tsaya a kansa saboda ka mahaifa ya ƴan uwa a darajar su da kimar su ta kai Allah ta'ala iya gwama a bauta masa da kuma a yi musu da'a suratul isra Allah ta'ala yake cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa qṣid lahumā janāha adh-dhilli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayanī ṣaghīrā qur'āni yake zantar da mu cewa qur'āni Allah ta'ala ya zartar da hukunci Allah ta'budu illā iyyahu Allah shi kadai za a yi wa bauta wannan hukunci ne zartacce daga Allah ba wanda za a bautawa sai Allah bautan nan malamai sun yi bayani sun ce shine kullama yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina, shine dukkan abin da Allah yake so kuma yarda da shi na magana ne ko aiki, a zahiri ake yin sa ko a batini, to inda ya cimma wannan shartan ana ce masa ibada. To wannan duka Allah ta'ala shi kadai yace aiwa, ya zartar ya yanke hukunci cewa shi kadai za a yi wa bauta. Sannan kuma sai ya ce su mahaifa wa bil walidain, sai ya ce ihsara, mahaifa guda biyu a kyautata musu. Ya sa malamai suka ce aka zo da kalmar ihsan, kalma ce wanda masdari ce, wanda a jiki yake abin nan ciro hasana ya hasinu ihsanan, ma'ana dukkan wani kyautatawa da za a kirayi kyautatawa ta amsa, to ana buƙatar ɗayewa mahaifansa. Ba a iyakance an ce abu kaza da kaza kadai yake buƙata ba, duk abin da sunansa kyautatawa to ana buƙatar ɗa yayi wa mahaifansa. Kyautatawa wajen magana, kyautatawa wajen amsa umarninsu da kiransu, kyautatawa wajen yin abin da suke so, kyautatawa wajen hanuwa kan abin da suka yi hani, kyautatawa cikin gudun duk abin da zai bata musu rai, kyautatawa wajen kyautatawa dukkan wanda yake da alaka da su. Kyautatawar ba wai bangare daya ko biyu bane, a'a dukkan janibin rayuwarsu. To ana so kai da ka kyautatawa mahaifanka ta wannan layi, ko da a kiraye ka ne ka amsa kira, ko da a saka aiki ne wajen amsa irin aikin, ana so ka amsa da kyautatawa. Wannan duk da musulmi to Allah ya dora masa wannan a matsayin wajibi, kuma ya zartar da hukunci akan wannan, ba kuma wanda ya isa ya kankare wannan hukuncin da Allah ya zartar. Kamar yadda ya hukunci mu yi sallah biyar a kullun, mu yi azumi idan Ramadan ya zo, masu hali su je aikin haji in lokacin aikin haji ya zo, to haka ya zartar ya yanke hukunci tsakaninmu da mahaifanmu da kyautata musu. Ba malamai suke cewa babu abin da zai yi wai ya ga kamar ya yi wani aikin ku zo in gani tsakaninsa da mahaifansa, sai malamai suke cewa sai dai in ɗan ya samu mahaifan a cikin ƙangin bauta, irin bauta irin ta da da ake cewa bayi a yi cinikin bayi 'yan tabawa, to in ɗa ya samu mahaifansa a cikin wannan ƙangin bautar, ya je ya fanso su ko ya siyo su ya zo ya ƴanta su, ko kuma siyansu ma shi ne ƴanta wasu inda ya ɗa ne, ba a buƙatar a ce wani ɗa ya ce su ya ƴanta ubansa, ba wannan buƙatar. Inda ya kuɓuto da shi daga hannun inda yake bauta to ya ƴantu. To malamai suke cewa in ma da aikin da ɗa zai ɗan duba ya gani ya ɗan yi abin kirki, to shi ne zai ba mahaifansa wannan. Amma in dai ba wannan ba, to a kullum kai ka ɗauka kanka mai gazawa ne game da mahaifanka, baka kai abin da ake so ka kai ba. Yasa wata rana Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yarda da shi, ya yi ɗawafi ya dawo gindin Ka'aba ya zauna iya hutawa, sai ga wani bawan Allah ya ɗauko wata gyatima a kafaɗarsa iya ɗawafi da ita a ɗakin Allah iya zagayawa da ita. Bayan ya gama ɗawafi sai samu Umar a zaune, sai ke cewa ya amirul mu'minin hadhihi ummi, ya amirul mu'minin wannan mahaifiyata ce, ba abin da ta iya yi game da aikin haji, duk aikin haji ni ne nake yi da ita, na ɗauke ta na kai ta can, na ɗauke ta mu je can mu je can. Sai ki ce Umar ɗan Khattab, shin haƙƙinta da Allah ya ɗora min na sauke, na aje haƙƙinta a kaina a matsayina na danta? Sai Umar yake cewa a ɗauko yunƙurin naƙudar da ta yi ta haife ka, a ɗauko ƙwaya ɗaya a cikin ɗaruruwa ko dubban naƙudar da ta yi kafin ka zo duniya, a ɗauko ƙwara ɗaya a kasa nishin naƙuda gida 70, to baka biya kashi ɗaya cikin 70 ba. Aka Umar ya faɗa wannan bawan Allah, ku duba yadda aikin haji yake da irin turmutsin da ake shiga da wahalhalu da yake. Sai Umar ya faɗa masa wannan, ya ce kai dai kai ta yi har ta ma fatan alkhairi kurbin da lafiya, amma ba ka da abin da za ka yi ka ce wai ka sauƙi haƙƙin mahaifanka a duniya, babu shi. Ana fahimtar wannan? Mu yi ƙoƙari wajen zamantakewa da su mu kyautata musu kuma su kadai ne ba ba a canja su waɗannan mahaifa guda biyu suka yi sanadiyar zuwan ka duniya ba a canja su har in Allah ya ma tsawon kwana kuna tare da su to Allah bai so ka sha wahala a duniya da lahira sai dai in kai sakaci sai dai in shedan da duniya da munanan abokai sun rinjaye ka amma matukar kana da hankali kuma ka san abin da kake game da addini to in Allah ya ma tsawon kwana kai karfin ka da yanda zakai da mahaifanka to Allah bai so ka sha wahala ba ana fahimtar wannan babu shakka mahaifa garkuwa ne ta kowane bangare game da ɗansu da suka haifa garkuwa ne hatta zunubi wanda ɗan adam zai yi wa Allah in Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ya kama shi to shi ma kansa zunubin da kai wa Allah to kana cin albarkacin mahaifanka wajen yafe shi akwai wani bawan Allah ya zo ya ce manzo Allah na cancanci abin haddi na yi wa Allah laifi sai manzo Allah ya ce to bari mu yi sallah aka yi sallar asar sai ya sake dawowa manzo Allah ya mu hukunci na cancanci haddi sai ya ce mahaifanka suna nan guda biyu sai sai ya ce ka je ki kyautata musu Allah ya bi maka mahaifa kana cin alfarmarsu wajen Allah ya kankare ma laifin da kai masa ana fahimtar wannan to sai ubangiji yake cewa imma yabnu ganna indakar kibara ahaduma aw kilahuma su waɗannan manyan mutanen idan har Allah ya sa rayuwarka ta ja ɗayan ko biyun suka kai shekarun girma sun kai shekarun girma kuma kai Allah ya raya ka kana tare da su to duk abin da za su yi ma inji Allah ya ce fala taqul lahumu uff kar ka bude baki ka nuna gazawarka game da mahaifanka ko kash baba ko kash umma an hana ka wannan duk abin da suka ma duk abin da suka saka to sam'an wa ta'atan wannan haka Allah yake nasanta mana Qur'ani daga cikin irin abin da za ka yi wajen kyautatawa mahaifanka zamantakewa da su da amsa buƙatarsu ka danne buƙatarka akan tansu ko da kana da buƙata kan abin kana so ka yi to matuƙar kaga buƙatarsu kan abin to ka fifita tasu akan taka akwai hadisi ma'ruf wanda duk a galibiya ma'abota karatu da ɗaliban ilimi sun san shi hadisin cikin Riyadus Salihin Imam An-Nawawi da yake ba da labarin wasu mutane guda uku sun yi tafiya sai hadiri da iska suka taso sai suka ga wani kogo sai suka shiga su fake a gama iska da ruwa zo su tafi su gida to suna cikin wannan kogo sai Allah ya turo wani gingime mai dutse sai ya zo ya rufe kofar kogon haka manzo Allah yake ba da labari kuma ba za su iya ture wannan dutsen su fita ba za su iya yi ba daga nan suke cewa ba maki mun zo kabarin mu kenan tunda lokacin ba waya ba tana daga ayi waya a ce muna daidai ku kaza da kaza da kaza kuma ba wanda ya ga higar su to sai ɗaya daga cikin su yayi nazari yace to ni ina ganin a shawarce kowa daga cikin mu yayi sai ya tuna wani aiki da yi wa Allah dan Allah ya roki Allah ya yi tawassuli da wannan aikin wajen neman mafita abun Allah ɗaya daga cikin sai ba da wannan shawara ina ganin kowa yayi tsam da ransa ya tuna wani aiki da yi wa Allah da ikilasi dan Allah din sannan kowa ya roki Allah bisa wannan aikin ko Allah zai ba mafita daga cikin ukun akwai ɗaya ake cewa ya Allah ina da mahaifa sun kai shekarun manyanta ni kuma dindi ne ɗauɗawai ne su gaba ɗaya cin su shan su buƙatar su ta yau da gobe da tana wuyana kuma Allah ka sani iyalina da yarana da masu man aiki ba wanda nake sallama wajen abinci ko abin sha sai na fara sallamar mahaifana Allah ka san wannan wata rana na kawo musu abincin dare sai na same su har sun yi bacci sai nake jin nauyin na tashe su daga baccin kuma ba su tashi ba baya iyalina da yara da sauransu suna ta jira na zo na sallame su ban dawo ba ina tsaye kansu ko su farka na ba su abincin nan kuma da su ga bacin ba ya Allah mahaifan nan ba su farka daga bacci ba har sai da kira sallar kasuwa ina tsaye a kansu Allah wannan aikin da ne in dan kai ne shi dan kuma umarnin ka wajen kyautatawa mahaifa ya Allah ka ba mafita daga halin da muke ciki an ce sai dutsin ya matsa daga kofar kogon suka fara ganin waje kun ga ashe tawassuli da roƙon Allah da kama kafa ga Allah mafici kusa kusa to ka dinga goyawa cikin irin da'a da kiwa mahaifanka ya Allah abu kaza nayi wa mahaifana Allah dan kai Allah na faranta musu dan kai Allah na share musu hawaye dan kai Allah nayi abu kaza da abu kaza naki abu kaza dan kai saboda su ya Allah ka ban abin da nake nema malamai sun ce wani iya cikin hanyar amsa ma addu'a gun Allah saboda ka wajibi ne mu kula da wannan kar ka ce sun girma kai dan zamani ne kaje kai digiri kai jami'a kai waye su ba su yi ba suna kan a'a kar ka sake shi dan ya dirsa ba wani a zuciya zaka halaka duk abin da kake takama da shi ka kai matsayi a duniya to su ne sira su ne sinadari in ban su din ba za ka zo duniya ba ana bai mutar wannan kar ka yadda shi dan ya sama wani abu a ranka cewa wai kai ka isa wai kai wani ne wai kai ka san wani ba kan su kar kai wannan kullun ka dinga daukar ka yaro ne baka san komai ba a gaban su duk abin da zaka yi in dai kana san albarkar sa to ka je ka ba su shawara ka nemi zakon su ko aure zaka yi ko karatu zaka tafi jami'a ko kasuwa zaka yi ko me zaka yi ko gini zaka yi ko ma wani abu zaka yi in dai suna nan da rai ka fara zuwa ka meka musu bukatar su yake mahukunci wannan in kai wannan to sai ka ga irin yadda Allah zai kwarara mu albarka a mai domin haka Allah yake so a musu a girmama su a ba su yancin su manzon Allah ta'ala yake cewa kada ka yadda ka nuna gazawarka ko kosawarka game da su shine fala ta kullahuma uffin sannan wala tanharhuma ballantana maka bude bakinka kyare su ko ce kashi kaza kaza ko ni baba kaza kaza ni umma kaza kaza to karka suke kai wani hanyar halaka shi duk yadda zaka yi wa kullahuma qawlan karim tsakaninka da su ka dinga faɗa musu magana ta girmamawa magana ta girmamawa tsakaninka da mahaifanka kenan girmamawa tsakaninka da su haka Allah ya ce kai musu shi yake cewa wa qillahuma janaha dhill min arhama ka saukar da fukafukanka na jin kai game da su ma'ana duk wani abin da ka samu sabunta miya akai a gidanka Allah ya ma wata farala ka fita an dan samu wani budi to su fara shedawa ka kuwa ana fahimta wani abu Allah ya kama na budi su za su fara shedawa kafin kowa ya sheda dama ka samu abu ka samu wani abu ya faru na alkhairi to su su fara ji kafin wani ji wa kafil lahum janaha dhill min arhama duk abin da Allah ya ma to su fara shedawa kafin wani sheda wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kuma kullun idan ka tashi addu'a ka dinga cewa ya Allah ka ji kan baba ya Allah ka ji kan mama kamar yanda suka ji kaina ina karami kullun ka dinga sa su cikin addu'arka a sallah ne kai azumin nafila ne kai sadaka ne ka bada zakka ne ka raka makabarta ne kai wane ne alkhairi to ka dinga sa mahaifanka cikin addu'a wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ji kansu ya Allah rahmata musu kamar yadda suka tausaya min ina karami ka duba ka gani yanda Allah yake ba mu labari cikin suratul ahqaf yace wasaina lil insana bi walidihi ihsana Allah yayi wasici kamar dan adam ya kyautata wa mahaifansa Allah ya zartar da wannan wasiyar qur'ani in dai kai da ne musulmi mai neman albarka to Allah ya ce ga wasiya ta zuwa gare ka mahaifa ka kyautata musu sai yake fadar kususiya ta mahaifiya sai ce hamalatu ummu qur'an wa wad'atuhu kurha a wata qira'ar hamalatu ummu karhan wa wad'atuhu karhan mahaifiya ta dau junanka a cikin wahalhalu da damuwa masu hikima suna cewa duk ran da ƴa mace ta samu juna a cikin ta to to ita da samun lafiya 100% sai ta haihuwa amma sai da dama dama wata taran nan aka zata kuma kai ne sani da kai ne ka jawo ka hana ta bacci ka hana ta zaman lafiya ka hana ta zuwa unguwa ka hana ta kaza duk kai ne ka duba a cikin ta fa ka rayu ba wajen wata 7 kai kana motsi a cikin ta wata 7 tunda tun kana dan kwana 120 wata 4 aka busa ma numfashi to wata 5 din nan da za a yi to duk kana motsi a cikin mahaifiyarka wata 5 kafin ta haife ka ka duba ko wani abinci ka ci rike ma ciki ya zaka ji ai ba zaka ji dadi ba abinci ya makare ma ciki ka ji cikin ka iya murdawa to wannan fa kusan kullun ne a gunya mace mici kullun ne wannan tana san abu kai yake sanadiyar ba ta iya ci ba Allah ya ce a tuna ma wannan mahaifiyarka ga irin yadda ta yi da kai ta dauki dakwanta a cikin ka a cikin ta ta je ta dawo ta zauna ta kwanta ta tashi dukkan a cikin ta ta kasata amai kasata rashin lafiya kasata jinya kasata kaza in an zo haihuwar ma Allah ya ce wannan mushakkaci za ta dawo yayin da suke cewa dama duk mace da za ta haihu to kafa ta dai a duniya kai dai a lahira in ta mutu a wannan sadiyar ba mamaki mata nawa ne suka mutu a haihuwa fa za su girbuwa har ma manzon Allah yake cewa duk mace musulma mai imani in ta mutu fi nifasiha ta mutu a haihuwa to ta yi shahada in mace ta mutu a garin haihuwa musulma ce mai imani to manzon Allah ta yi shahada to ashe ana haihu ana mutuwa akan haihuwa tunda har ma aikin Allah ya kidayo wannan mutuwar a mutuwar shahada to duk kai ne ka ja wannan ta dauke ka a wannan yanayi na wahala da takura da matsin rayuwa da kunci ta zo haihuwar kamar haka Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahar bayan an haife ka ma da wata hidima kuma za a ci gaba da kai Allah ya dunkule ma abin yace da daukan cikin ka har zuwa a yaye ka akalla zaka dau watanni 30 watanni 30 zaka yi ba zaka taba rabuwa da mahaifiyarka ba kana ciki da makana cikin ta ka haife an haife ka kafin a yaye ka ko kana bayanta ko ta rungume ka ko kana cinyarta ko kana shan mamanta in ta barka minti 5 to sai kai kuka inda ba bacci kake ba to Allah yake cewa a ka tuno wannan mana kai rukolin ka tuno wannan irin yanda ka jifa ta cikin wata rayuwa wata 30 ba fa kwana 30 ba wata 30 kai ne duk kuncin rayuwa kasa ta sannan bayan wannan din ma idan an yaye ka bakwarowa ka huta goye ka kamata gashi kamata amai ka dame ta da kuka haka kawai dan kai fitinanne ne kai ta kuka ka hana ta bacci haka kawai shi kuma ban sai gudu dakin sai kule ce ni ya dame da kuka amma ita na tare da kai bayan da za ta rike to Allah ce kai da ka kawo karfi yanzu kana jin karfin ka ka tuna wannan fa ka tuna irin wannan hidimar da yatima ta yi ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai same shi yace ya rasulullah a duk mutanen duniya wane ne fi cancanta yafi cancanta ne kyautar zamantakewa ta da shi sai ce ummuka mahaifiyarka yasa ke dawowa yace manzon Allah bayan wannan fa sai ce mahaifiyarka dai sai ce bayan ita bai ce mahaifiyarka sai da manzon Allah ya bashi amsa sau uku akan mahaifiya sannan ana hudu yace sannan babanka ana bayyana domin ita da wata kususiya wanda uba ba shi dishi ana bayyana wannan wannan ita ce irin sakon da Allah yake ba mu a Qur'ani yake tunatar da mu game da waɗannan bayin Allah yake tunatar da mu yanzu ku duba irin wannan yanayi in uba matarsa tana da juna to bayan darura ya za a haife ka din sannan kuma iya darura yau da gobe ya za a yi in naƙuda ta taso a jasinti ta yaya za a haife ka duk uban da matarsa take da juna biyu iya wannan tunanin da wahala yayi minti goma na bai dawo kwallonsa ya za a yi lokacin da naƙuda za ta tashi a wani yanayi nake kai ba kana ciki amma ka sa ubanka damuwa tun kafin ka zo duniya ba tun kan ka zo ka sa shi danuwa ka sa shi rikici ya ci bashi a kanka a je a masa wulakanci a kanka ba abin da ba a yi a je ma a ce me da ba sa zuwa au me yasa ba za mu karba shi ba kana cikin kai ka jawo wannan kiran da ake wa mai yunga Allah yake dukkan tana da wannan mara he yanzu dan kai karfi dan ka dan samu wani dan abin duniya dan kai kaza kai kaza kuma sai ka rena su kuma sai ka dauka su ba kowa bane sai ka ce ba za ka je magana su ba sai ka ce in sun yi ma magana da maganar su da maganar ubangidanka sai ka fifita wance ma akan tasu to sai Allah ya ce albishirinka albarka ba za ka yi ba kuwa in dai wannan shine halin ka wallahi ba za ka yi albarka ba duk abin da ka samu a duniya ha ba a mansura zai tafi kuma ka jira ukuba a gaban Allah gobe da kiyama yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ko kuma da kansa yake cewa ala unabbiukum bi akbaril khaba'ir ya tara sahabbansa yace kuna so na faɗa muku jingima jingiman laifi wanda ake kira su kaba'ira wanda in ba a tuba Allah iya azaba kan su suka ce bala ya rasulullah manzo Allah muna so mu ji farko sai ce al-ishraku billah sai ce shirka har Allah da wani bokanci tsafi sihiri duk iya cikin shirki a shirkiyat abu ne bi sai ce uqul walidai sai ce kuntatawa mahaifa sa mahaifa da uwa iya cikin akbarul kaba'ir ne manzo Allah ka zamto mahaifanka suna ciwo suna damuwa akan ka kana samu su damuwa da bakin ciki da bacin rai to manzo Allah ya lissafa su daga shirka sai wannan ya fada da bakin sa ka san dai shirka wanda Allah yake duk mutumin da ya mutu ya shirka Allah ba zai yafe masa ba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara idan an mutu ana shirka amma kuma Allah iya yafe zulubin da ba shirka ba ga wanda yaso innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya mutu iya shirka Allah ya haramta masa aljanna to amma daga fada shirka sai goya da kuntatawa mahaifa yanzu abin tausayi abin mamaki kuma wata sunnar Allah a bayan kasa dama masu hikima suna cewa in baka share masallaci ba zaka share gidan giya ko zaka share gidan caca kaida ce ta Allah in baka yi na alkhairi ba zaka yi na shari to duk wanda kaga baiwa mahaifansa hidima bai kyautata musu to sai Allah ya kulla masa wani ubangidan da zai je masa bauta kuma a banza ana zagin sa ana ce mai stupid ana jifansa ana wurga masa wani abu kuma sai yayi dole amma kuma ga mahaifansa ba zai musu Allah ba zai taba barin ka haka ba wancan kuma a banza kai a wofi ga kuma wanda za ka yi ka sauke nauyin ka sannan kuma ka nemi albarka ka duba da mai neman albarka ba yanda za a yi yayi wani abun da zai nemi dama wa mahaifansa a rayuwa ba zai yi ba inda iya neman albarka har in kafarsa ta zame game da su to zai gaggauta dawowa ya wanke wannan laifin nasa ne mu gafara su da abokansu kuma ya kyautata musu fiye da da wannan shine salo ko tsari na da mai neman albarka yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya ga cikin ruhun asiri ba wai tarin kuɗi ba ko tarin matsayi ko kaza a'a ka ganshi dai alhamdulillah ba wani wanda yazo yake tsaya masa a tsaye ba wani damuwa a zahiri ba wulakanci ba cin mutunci to sirrin irin wannan rayuwar akwai alakar kyautata zuwa mahaifa duk kuncin rayuwa da ake ciki ko zai fi fiye da na yanzu ma in dai har kana kyautata mahaifanka wallahi Allah ba zai cutar daga kai ba wallahi Allah ba zai saka tsiya ce ba daga cikin dama abubuwa da suke hana tsiya a duniya malamai suka ce abubuwa ne guda uku duk qur'ani kuma ya bada labarin su na farko akwai karanta alqur'ani na biyu akwai addu'a na uku akwai biyayya ga mahaifa qur'ani yake cewa taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ake fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masaukar ma da alqur'ani dan ka sha wahala ba yasa a karatun alqur'ani ba wahala ba tsiya a cikin sa sai alkhairi sai arziki sannan addu'a annabi zakariya walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya Allah baka sanya ni wajen roƙonka ba na hadu da tsiya da wahala
a roƙon Allah ba su ya ba wahala. Sannan Annabi Isa alaihi salam yake cewa wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata, ya sanya ni mai mata da'a da biyayya. Malaman tarihi suke cewa Annabi Isa alaihi salam kuruba annabi ne manzo mursali ulul azam, iya cikin manzanni guda biyar mafiya girma a gun Allah. Amma tarihi ya nuna cewa mahaifiyarsa tana masa kayan talle, iya dauka ka iya zagayawa, ya ta masa tana masa talle ya dauka ya kai talle ya sayar ka mata. Annabi ne, manzo ne, mursali ne, sannan kuma iya cikin annabawa mafiya girma guda biyar a Qur'ani. Wa iza akhadna min annabiyina misaqahu wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam. Ana bayyantar wannan saboda ka kun ga ashe duk girmanka da matsayinka, ashe kai yaro ne karami baka san komai ba, indai mahaifin ka sudaka ba abin da ka sani. Hakan shine zai kai ka kuma ta domin tsira, shine zai sa ka samu albarka. Yasa manzon Allah ya ce daga cikin gingima gingiman zunubai akwai uququl walidai, akwai kuntatawa mahaifa. Kuma karshe dan ya rinjaye ka, wasu da yawa suna cewa ai ni babana bai zage ni ba, bai tsine min ba, bai yi kaza ba, a'a abin da aka fi gudu a rayuwarka kar kai abin da ran zai bace. Ko ya zaga, ko ya tsine, ko bata tsine ba, in dai kai abin da zaka dama musu rai ka sa musu damuwa, wallahi wannan damuwa sai ka ganta a rayuwarka, wallahi sai kaga ta yi tasiri a rayuwarka. Sannan kuma kar ka damu cewa ni nayi kaza nayi kaza, ba ce alai albarka ba, a'a kai dai faranta musu rai. In dai ka sa musu farin ciki, wannan farin cikin sai ya shafi rayuwar kai ma. Wannan shine haƙƙi. Malamai suke ce haƙƙi guda biyu tun a duniya Allah yake gaggauta hukunci a kansu, da cutar da mahaifa. Allah bai barin abin sai an je lahira, tun a duniya za a fara ganin sakamako. Sannan ma'aurata ɗaya ya zalunci ɗaya, ko mace ta zalunci miji, ko miji ya zalunci mata, to shi ma tun a duniya sai an gani kafin a je lahira. Domin irin alaƙar da Allah ya kulla a wannan tsakanin ba ta wasa ba ce. Saboda ka lalle ilallah mu ji irin saƙon da Qur'ani yake faɗa mana game da mahaifa. A suratul ankabut sai Qur'ani yake cewa wa wasaina lil insani biwalidayhi ihsana, wa wasaina lil insani biwalidayhi ihsana, sai yake cewa can gaba alishi kurli wali walidayka ila al-masir wa nahi limuhalli shahid, sai yake cewa Allah yake cewa nayi wasici a bauta mini aiwa mahaifa biyayya, sannan sai yace ka gode mini, sannan ka gode mahaifanka. Ku duba Allah yanda ya gwama godiyarsa da godewa mahaifa. An shukurli wali walidayka ila al-masir, sai malamai suke cewa godewa Allah shine ka bauta masa shi kadai, karka hada shi da kowa, karka masa tarayya. Sannan godewa mahaifa kuma ka musu da'a da biyayya. Sai Allah daga fadar haƙƙinsa ne shine khaliqu al-ma'bud, sai kuma ya goya da abin da ya shafi mahaifanka. So daga waɗannan bayin Allah, Allah ta'ala ya ba su matsayi, ya ba su kima, ya ba su daraja. Shi yasa mu aikin Allah yake cewa addu'a mahaifa ga ɗansu ba ta faduwa ƙasa banza. In dai uba ko uwa ta bude baki ta ma addu'an alkhairi sai ta shafe ka. Ana fahimtar wannan? Akwai Asama binti Abi Bakar radiyallahu anha, wata rana mahaifiyarta ta zo kawo mata ziyara daga Makka a lokacin an yi hijira ta dawo garin Madina da mijinta Zubair bin Awwam. To mahaifiyarta bata musulunta ba a lokacin, sai shauki da bege na ɗa da uwa sai ta taho za ta kawo ‘yarta ziyara garin Madina. Nana Asama mahaifiyarta tana zuwa, to ko ruwan sha bata bata ba, sai ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullah qaddamtu ummi wa hiya al-mushrika afasilha ya rasulullah, yace ya rasulullah, ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta kawo min ziyara amma bata musulunta ba, mushrika ce ba, bata karbe addinin Allah ba, in karbe ta na mata hidima na sauke ta na mata kyautatawa tana jami'ar manzon Allah wannan. Sai yake cewa sili ummiki, duk da ba musulma ba ce ki je ki mata duk abin da ya cancanta, ya sauke ta ki martaba ta ki girmama ta duk ki mata wannan. Ku duba ba ta musulunta ba, tana arniya ba, ba ta musulunta ba, amma musulunci yace duk da hakan wannan hidimar da kyautawar ba ta sauka kanka ba ga annabi Ibrahim alaihi salam duk abin da Allah ya halitta to annabi Ibrahim ne mai biyu a daraja a kuma daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim alaihi salam amma ku duba inda Qur'ani ke ba mu labarin yanda ya zauna da mahaifansa wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yakuni anaka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabini ahadika siratan sawiya ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya annabi ibrahim alayhi salam yake cewa ya baba me yasa kake bautawa abinda la yasma wala yubs beji be gani wala yuguni anaka shay'a sanan ba zai wadatar ka da komai ba abinda zai ma winki baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba sanan yake cewa ya abati ya baba ku duba yanda kalmar yake fita daga bakin sa ta girmamawa ya baba ina jin tsoron kar Allah mai rahama ya kama ka da azaba fa kuma shi dan ba zai taba amfana ma komai a gun Allah ba ya baba kar ka bauta shedan shedan me yi wa ubangiji butulci ne ya dinga masa wannan wa'azin iya fada masa magana ta girmamawa da kace sai mahaifin ke cewa aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu ibrahim baka kwadayin baka son abin da muke bautawa allolin da muke bautawa sai yanzu baka so har ma kana cewa kar a bauta musu kana cewa ba za su amfana da kai ba yanzu baka son su sai ce la illam tantahi la arjumannaka har in baka yi shiru da bakinka ba wallahi zan jajjefe ka na tsire maka albarka wahajurni maliya ka kaurace min kai nisa da ni bana son ganin ka ka duba annabi ne ba kuma iya daga cikin manya-manyan makusanta Allah annabi Ibrahim alayhi salam amma ga abin da mahaifinsa yake faɗa masa dan shi mahaifin ba musulmi bane da ya gama masa wannan zai tsire masa zai kaza da kaza da kaza sai ce salamun alayka sai ce amincin Allah ya tabbata gare ka sa astaghfiru laka rabbi yace tabbas zan nema magafarar ubangiji ku duba yanda labarin yazo da kuma irin abin da mahaifin yayi masa da kuma irin abin da ya mayar masa na martani salamun alayka yace ya zage shi ya kyare shi ya kore shi amma bai ce ni fa annabi bane ni ba fazan yi wa Allah laifi ba sai ce a'a baba Allah ya amintar da kai ya baba amincin Allah ya tabbata gare ka to irin wannan ake yi wa mahaifa kai ba mahaifinka musulmi ne mahaifin mahaifinka musulmi ne in ka fara kirgawa sai kai wajen 10 ko 20 duk musulmai ne amma me zai sa ka zo ka dinga musu hanci ne kana musu tsawa me suka saka na kafirci me suka saka na saban Allah unguwa za a ji muryar ka akan mahaifinka ya saka wani aiki unguwa za a ji shautin naka akan gyakimarka ta saka wani aiki kana neman albarka kuwa kana so ga lafiya kuwa ko kuma kana nan da karfinka zaka iya tafiya inda kake so ka dawo da kafarka amma ka bar mahaifinka iya zuwa neman ruwa iya dauka abokiti ka bar mahaifinka iya aikin da ya kamata ka sauke masa dama masu yiki masu ke cewa ita wannan haihuwar amfaninta biyu ne kawai duk wanda ga iya neman haihuwa in dai mai hankali ne to abu ɗaya biyu yake so ya faru da shi na farko in ka haihu har in ka kai lokacin da ɗan zai taimake ka taimake ka na biyu kuma yana addu'a in ka ɗauke wannan ba wani abin da ɗan zai ma ya ɗauke ma wani nauyi da kake da shi a duniya sannan kuma ya ci gaba ma da addu'a in ka mutu in ka dauke wannan daya din to me amfanin da an bai masu bai dauke ma wahalar duniya ba bai taimake ka ba kullum bakin ciki ke zaka me amfanin sa gunka bai da wani amfani dama dan wannan abu guda biyu ake neman haihuwa dama su taimake ka su dafa mu an karfin kai kare sannan kuma ka faɗi ka mutu su ma yawa su ma su ma addu'a to in aka samu da fitinan ne mujrimi to duk biyun ba yayi shi da mahaifansa wani dan ma sai ya sati iya garin iya unguwar mahaifansa ba su gane shi ba iya cin iya yawon sa na sharhuliya da iskancin sa kawai uwa da uba ba za su saka a idan su ba basu isa su saka kai ba, basu isa su hana ka kai ba, sai dai a dinga kawo musu labarin ka na bakin ciki da damuwa da bacin rai. Wallahi ka jira Allah ya ma tsawon kwana ga irin abin da za a yi ma a duniya, domin haƙƙin su Allah bai jirki da ya sai an mutu tun a duniya Allah ke. So daga mahaifa suna da wannan daraja da ƴan uwa, suna da kima, suna da kimar da Allah ta'ala ke gwama haƙƙin sa da nasu. Wani bawan Allah ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah, mahaifana duka biyun sun mutu, duka ba ɗaya da yake da rai, shin akwai haƙƙin su da ya ragu a kaina? Akwai haƙƙin su da ya ragu a kaina a matsayina na ɗa? Sai ce akwai, duk da sun mutu akwai haƙƙin su a kanka. Na farko yake cewa addu'a'u lahuma, haƙƙin su ne duk da sun mutu ka dinga yi musu addu'a, ba lokaci ba iyaka ka dinga yi musu addu'a. Abu na biyu, ka dinga musu istighfari, ka dinga astaghfirullah astaghfirullah, ka tara ka ce Allah na yawa baba da mama. Haka manzo Allah ce istighfaru lahu. Sannan abu na uku, in sun yi wani alƙawari basu cika ba, Allah ya karbi su ka cika wani alƙawari. Baban ka yi wani alƙawari, ya taimurka ta yi wani alƙawari basu cika ba, Allah ya karbi su ka cika wani alƙawari. Abu na hudu yake cewa ka girmama abokansu. Duk wanda ka san abokin babanka ne ka girmama shi, duk wanda ka san kawar mahaifiyarka ce ka girmama ta, inji manzon Allah, ko da bata da rai, ko da ba sa duniya. Wannan ya faru ga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare yadda da shi. Abdullahi dan Umar akwai lokacin da ya taho daga garin Madina zai je Makka, ko aikin umara zai ci ko tafiya da same shi. Lokacin su ne manya a garin Madina, sahabi ne babba ne, iya cikin masu ilimi, iya tafiya yi da almajiransa da sauran sahabbansa, sai gano wani mutum a gabansu iya tafiya a gaba. Shi kuma Abdullahi dan Umar iyakan abin hawa, har ma da wata kamar lema haka mai kare rana, sai ya sauka daga abin hawa ya ci ga wancan mutumin, ku je ku kai masa abin hawa na yau, sannan wannan abin kare rana ku je ku bashi kare rana. Ha, suke ta mamaki, wannan kowa ya zaka masa haka, wannan kowa ya suke ta mamaki ya za a iya sauke ba abin hawa. Ke da suka ji har garin Makka sun zauna sun huta, suke ce yake ja kuna mamaki na saukana bawa wancan abin hawa? Suka ce eh. Sai ke ja kana wuddan li Umar bin al-Khattab, abokin babana, na taba ganin suna abota da babana Umar, yasa yanzu na masa wannan. Umar din baya duniya ba, baya duniya a lokacin ya mutu, amma Abdullahi dan Umar ya girmama abokin babansa duk da matsayinsa a lokacin ya fara wannan mutum, imansa da darajarsa ta fita wannan mutum, amma ya sauka daga abin hawansa ya bai shi. To yanzu ya kake da abokan mahaifanka suna da ran ma balantana sun mutu, musamman a ce talakawa ne, to daga cikin haƙƙin mahaifa dole sai ka girmama abokansu. Sati ɗaya, sati biyu, wata ɗaya, dama ka samu ka je ka gaida su, suna gano ka, to sun tura da mahaifinka sun mai addu'a. Wani cikin hikimar, ai dan gidan wane ne, a Allah jikan wane, da iyalan da kaza da kaza, to irin wannan ake so ya yi wa bayan babanka. Ka je a ganka a tuna da shi a mai addu'a, a ganka a ce kai Allah sarki wane kaza da sauransu. Wannan shi ne hikima, amma yanzu ba ruwanka kwata kwata, ba abin da ya shafe ka da wani abokin babanka, kai ƴan uwan nasu ma baka ba kai ba su. Duniya ta zo ta hore makulli, to lalle ilallah matasa ku san wannan. Duk mutumin da yake irin wannan rayuwar, to ya haɗa da wahalar duniya da lahira, wahala ta duniya da lahira ya haɗu da ita ba ranar ƙarshe, kuma zai dinga yin wahala a duniya, amilatun nasiba, aikin wahala marar amfani, kuma ya je lahira ya ɗauki hujjin Allah, domin Allah baya yafe wannan haƙƙi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci yake cewa duk mutumin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, to ya nemi yardar mahaifinsa. Ya ce yarda Allah bi yardal walidai, yardar Allah tana ƙarƙashin yardar mahaifa. Duk mutumin da mahaifansa suka yarda da shi suke masa albarka a rayuwarsa, to ko addu'a ya yi sai ta tafi tafiya a gartaka, domin Allah ma ya yarda da shi, Allah ma kuma ya aminta da shi. Sannan kuma fishin Allah iya ƙarƙashin fihin mahaifa, sukutullah fi sukutul walidai, duk mutumin da mahaifansu kai fishi da shi, to Allah ma ya fishi da shi, duk abin ka wallahi a cikin fishin Allah kake. In da yau mahaifanka suna fishi da kai ka jefa su cikin damuwa da bakin ciki da bacin rai to ka san Allah ma iya cikin damuwa da kai Allah ma bai kawo ka. Wannan haka annabi rahama ya faɗa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ka san shi kuma la yadiku anil hawali. Manzon Allah baya faɗa magana ta sauri. In huwa illa wahayi yuha duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne Allah ya masa. Saboda duk mutumin da yake son zaman lafiya shi da Ubangiji to babu shakka ya zauna lafiya da mahaifansa ya zauna lafiya da su ya kyautata musu iyakai iyawarsa to wannan ya so shiri da Allah ya so su zauna lafiya da Allah amma duk mutumin da kullun aikinsa jefa mahaifansa cikin damuwa jefa cikin bacin rai to babu shakka ya sai wahala a duniya ya biya ba abin da zai raba shi da wahalar da bakin ciki a duniya Qur'ani yana ba mu labari cewa Allah ya ce wa abdullaha wala tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana Allah ya ce shi kadai za ku bautawa shi kadai ne abin bauta sannan mahaifa a kyautata musu mahaifa a kyautata musu in ji Allah mahaifa a kyautata musu ayi zamantakewa da su zamantakewa ta alkhairi zamantakewa ta alkhairi akwai wanda daga cikin sahabbai yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah yace mahaifina ya dau abu kazanawa yayi amfani da shi ya dau abu kazanawa yayi amfani da shi yake kaiwa manzon Allah wannan kokin sai manzon Allah yake cewa anta wa maluka li abika ai da kai da duk abin da ka mallaka na mahaifinka ne yanzu misali ka kukuta ka gina gida ko ka kukuta ka sai mota ko ka kukuta ka sai mashin ka zo ka maika wa mahaifinka mukulli baba ga wannan nasu ya amin a samun albarka idan ya karbo kullu ce wani zo na baka wani gidan wallahi ya bari har abada ya bari wallahi ka sai abu kaza ka zo ka fada wa mahaifinka mahaifin ya ce ba ni mukullin da gari ya kira wanda daga can gefe ya ce wani ga wannan na ma kyautarsa to wannan kyautar ta yi ko daga ido kan abin ba za ka yi ba haka musulunci ya ba su wannan damar aka musulunci ya ba su wannan haƙƙi babu yanda za a yi kai da wani abin kai ka daga wa mahaifinka kai a kansa ba kai sama musulunci mai baka wannan damar anta wa maluka li abika da kai da dukiyar duk na babanka ne abin da ya so zai yi ma da dukiyar kawai baka da wani sai aka wannan shine fa irin dama da haƙƙi da girma da Allah ta'ala ya ba su to sai mu dawo yanzu ya yan uwa mafiya yawa daga cikin matasa mafiya yawa ban ci gaba ɗaya ba wani irin zamantakewa ake tsakani da mahaifa wani irin zamantakewa ake dane fa ya kai ya fita ya nemo ko da ko zai yi ko aikin ƙarfi zai yi amma fa ya zuba wa na mahaifansa ido ya zuba wa na mahaifansa ido shi kawai gani yake wata gadara ma yake koyo su mutu ya samu gado kawai wasu daga cikin yayan marasa albarka su kaka su sun ma damu kawai mahaifansu kauce abin da suka tara da sun yi kawai duk mai wannan tunanin duk mai wannan aƙida to ko da mahaifan za su mutu a bashi gadon ba inda zai je masa ba abin da zai masa na albarka ai mahaifinka ko ya fi dan gwata kuɗi in dai mahaifinka ne to ka je ka yi masa abin naira 10 naira 20 dan neman albarka ka je ka masa abin da ka san ya fi ƙarfinsa ka ce baba ga wannan ina neman albarka ka ga kuma irin albarkar da Allah zai ba amma wa'ansu kwata-kwata hankalinsu baya kan wannan mahaifinka duk damarsa duk kuɗinsa duk halinsa wata ranka ɗauko wani abu ka ce baba na kawo wannan gida ni ma ya bayyana shi a abin da nake samu na yi ma wannan a abu kaza na yi wannan baba ce madalla Allah ya albarka to wannan kalmar ta fi duk abin da za a baka a duniya babanka ya ce Allah ma albarka ya ta marka ce Allah ya ma albarka ai kasiyar kasiyar rayuwa ba abin da zai same ka na wahala za ka yi ka gama lafiya amma yanzu abin takeici da bakin ciki za ka samu ɗa maji ƙarfi amma bakon abin da dukiyar mahaifansa yake iya sata maki sani ko iya zuwa iya ɗauke wani abu na ƙannansa wanda su ba su da ikon fita su nema ya je biya waccan ya je shiga can wannan kawai irin tunani ne da kuma mugayen abokai amma ba ɗabi'ar musulunci ba ce kuma ba al'adar Hausa Fulani bace, an san mu da kunya da girmamawa, amma wannan duk al'adin aro su aka yi daga waje ba namu bane. Saboda yayin kuma masu albarka musan kan cewa cin nasarar rayuwa, ka dafa wani abu a rayuwa ka ji dadin sa, to iya da alaka da kyautata wa mahaifinka. Duk arzikinka, duk iliminka, duk mulkinka, in dai kana da matsala da kai da mahaifinka, wallahi ba za ka ji dadin su ba. Ba yanda za ka ji dadin su. Jin dadin abin da Allah ya baka, jin dadin rayuwar, sannan kuma da gamawa lafiya a lahira, to iya da alaka da kyautata wa mahaifa. Iya da alaka da zama da su lafiya. An bayyana shi wannan wani shine dunkulallen sakon da muke da shi zuwa gare mu gaba daya. Da ƙarshe ana mana ishara lokaci ya kusa. Diyan da dan adam ya sani an san irin yanayin da ake ciki a yau na abubuwa marasa daɗi, na tashin hankali, da fitintunu, da tsadan rayuwa, da abin da ya kamata. Wasu abubuwa suna faruwa sanadiyar wasu abubuwa. A tsarin Allah bai halicce mu don mu sha wahala ba. A tsarin Allah bai halicci wani abu don ya manarwa sa. Duk abin da yake shimfiɗa na arzikin Allah a bayan ƙasa da cikin ruwa da doron ƙasa don mu ya halicce shi. Allah ba abin da zai yi shi. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Duk abin da Allah ya halitta don ku ya halicce shi. Allah ba abin da zai yi shi. Ana fahimta? Amma akwai abubuwa da malamai suke cewa suna sanyawa, suna sanya Allah ta'ala ya kare, ya kange jin kansa da rahamarsa ga bayinsa. Daga cikin irin wannan daidai akwai saban Allah zunubi, musamman saban Allah da ake bayyana shi a fili, iya zama kan dagarkin jin kai da rahamar Allah ga bayin Allah. Ana fahimtar ran duk da wahalan da ake ja da tsadar rayuwar da ake ciki da, amma har yanzu akwai masu bayyana saban Allah a fili. Akwai mazinata, akwai masu luwaɗi, akwai ƴan cin riba da rashawa, akwai masu kuntata mahaifansu, akwai masu cin amanar iyalansu, kuma suna nan suna yi. An fahimci wannan da kyau? To kun ga irin wannan, in ana yi wa Allah irin wannan, to zancen ya ba mu nutsuwa da zaman lafiya da jin ƙila, to sai ba zai mana. Tunda ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Duk abin da ya same ku na musiba da tashin hankali, in ji Allah, ya ce to ku ka jawo kanku, hannunku ne ya jawo muku, ku ne ka jawo da kanku. Sannan kuma wa yafu an kathir, dan ma iya muku afuwa ta kurabe da yawa da ba ku sani ba. Amma duk wata fitina da musiba, wallahi mu muka jawo kanku. Yanzu misali ka dau harkar kasuwa, wanda kusan ita ce kashi 70 cikin 100 ake rayuwa a kanta. Ku duba a shekarar nan yanda abubuwa na kasuwanci sun gurbace. Mutum shi kadai sai kirkiri farashi ya sawa kayansa, farashin da ya ga dama, dan ba mai hana shi ba mai sa shi. Haka kawai zai buga waya ya ce abu kazar nan, ya koma abu kazar ta daki, kuma ya koma. Kai kana ganin Allah iya san wannan? Kai kana ganin musulunci ya yi da wannan? Wallahi bai da wannan ba. Zalunci ne, cuta ce, kuma Allah ba zai yabe ba. Gari ba, ta yi yawa, gara shawa da hanci a gun ma'aikata. Duk abin da baka cancanta ba kai hannu ƙasa, to ka cancanta kawo ce gunka. Kun ga irin wannan abubuwan, wallahi su ne suka sanadiyar hana mu zaman lafiya. Kar ka daɗa karkarge su. Mace ta ci amanar mijinta, miji ya ci amanar matarsa, ɗa ya ƙuntata mahaifansa, yaro ya haƙinci uban gidansa, mai gida ya danne haƙƙin yaronsa, mai siya ya cuci mai siyarwa, mai siyarwa ya cuci mai siya, shugaba ya danne haƙƙi na ƙasa da shi, na ƙasa da shi ya yi wa shugabansa munafurci, ko yi wa shugabansa wani abu na ha'inci, wanda aka ɗauka don ya zama jami'in tsaro ya kare muku lafiyarku da dukiyarku da mutuncinku, sai a siye wannan abin a baji kuɗi a ci muku zarafi da mutunci. To irin wannan iya na zaman lafiya. Ai mu mun yadda mu bayin Allah ne, ko mun yadda ai muna sallah muna azumi mun yadda da Allah da manzon Allah, to su suka hana wannan din. Sun ce kar mu yi, ko babanka ko mai gidanka akwai ke cewa na kar kai kaza, kuma kai abin da gangan kar ka zauna lafiya da shi, wala ba za ku zauna lafiya da shi ba. Yace kuwa ne abin nan kar kai kaza ba, na ja layi banda kaza, kuma ka zo kai abin da gadara, ka so ku zauna lafiya da shi, ba za ku zauna lafiya da shi. to haka Allah subhanahu wataala yake in da ya ja laice tilka hududullah nan dokan Allah ce nan iyakan Allah ce to mu zauna lafiya mu kiyi mu zauna lafiya he suke cewa da ma zunubi kamar ne suke fada zunubi kamar hayaki ne yake yin sama duk inda ake zunubi a bayan kasa to kamar hayaki ne yake taruwa yayi sama idan yayi saman nan ba kofar da shiga sama ya gama shawagin sa a sama kuma dawowa zai idan ya dawo to da bala'i zai dawo da tsadar rayuwa da annoba da bandits da kisan mutane da zaluman shugabanni da kaza da kaza da kaza da kaza duk zurban ne idan sun yi sama suke dawo da wannan bala'i kuma Allah iya alatin dinmu ne dan mu gyara dan mu gyara dan mu gyara amma idan ba mu gyara ba shi ma Allah iya nan a madakatarsa wa in uttum udula in kun ki dawowa daga zulubi shi ma Allah ba zai dauke muku su ba kuma da yau zaka ji ana cewa ai kasar ta zama haka jama'a sun zama haka ai da karshe in har kowa ya gyara kai ka gyara kanka mana akwai ayan da Allah ke cewa ya ayu wallazina amanu alaikum anfusakum kowa ya je gyara kansa la yadurukum man dalla idha hatadaitu har ku in kun shiri kun gyaru batan batacce ba zai cuce ku ba har anyi an ki ajiwa azan an ki a gyara to kai ka gyara ni da gyara kai ka zauna lafiya Allah ba azalimin sarki bane am abin jannan to wannan shine sakon mu na ƙarshe zuwa gare ku ana mana ishara tun da lokaci yayi samu sai an insha Allah wannan shine kusan karan farko na taruwar mu anan na zauna mana nasiha ko jan hankali amma kuma budewa akai insha Allah dama wannan masallacin mu ne akwai lokacin da kusan nayi wata da wata ne ana nake salar asar sanadiyar kuma wasu abubuwa da suka bujiro kuma yanzu a gaba a gani na sosai saboda ka wannan masallacin mu ne limamin da ladanin da sauran yan kwamitin masallacin duka muna da alaka ta alkhairi da su ta mutunci da zumunci saboda ka wannan baba kunta muka zo mun kawo wa kanmu da kanmu ziyara ne Allah ta'ala ya taimake mu kuma insha Allah wannan mabudi ne akwai yiwuwar nan da ba da dogon lokaci ba za mu ƙara dawowa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana na'am wa alaikum salam wanda bai da mai na'am na'am eh malamai sun ce za a yi da zai iya karanta alqur'ani ya ce a kaiwa mahaifin salada amma sun ce sai da da mahaifi wannan tsakani kawai amma duk wanda ba haihuwa bace tsakanin ku sai dai kai karatun qur'ani kuma ka masa addu'a amma ya halatta an ce da ya karanta qur'ani ya ce ya Allah wannan karatun ka kaiwa mahaifi na salada an ce hakan ya halatta sosai kuma Allah zai yi insha Allah Allah ya samu mu dace Allah ya mana albarka shugabannin wannan masallaci da jagororinsa Allah ya musu albarka makwatan wannan masallaci da wannan suka assa gidansa Allah ya biya bukatun mu alkhairi yan uwa daliban ilimi muna addu'an Allah ta'ala ya bude kwakwalen mu ya ba mu karin fahimta da kuma zama akan gaskiya sauran al'umma da suka zo jin wannan tattaunawa Allah ya mede kuwa gida lafiya Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu alkhairi kuncin rayuwa da yake ciki akwai Allah ya mana maganinsa Allah ya kama na karshen sa Allah ya zuba wannan musiba ruwan sanyi ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka ji kan mahaifinmu Allah ka gafarta musu Allah ka sa da mu da su aljanna ci makomar mu ya Allah yaran mu da ka ba mu Allah ka tarbiyyanta mana su Allah ka dora mana su a hanya madaidaiciya da mu da su ya Allah ka dora mu a siratal lahil mustaqim ya Allah ka sa mu lafiya mu ga ma lafiya ya Allah ka sa mu lafiya mu ga ma lafiya ya Allah ka ba wa kasar mu zaman lafiya ya Allah ka ba jahar mu zaman lafiya da dukkan garuruwan mu da jahohin mu na musulmi ya Allah ka zaunar da mu lafiya duk inda yake fitina tashi hankali ya Allah kai zaman lafiya gura ba ya Allah don da zama haddasana na musiba da bala'i a cikin al'umma ya Allah ka mana maganin su ya Allah ya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya ka karawa da munar mu albarka inda kaka ta fara bayyana ya Allah ka sanya alkhairi a ciki abinda aka noma Allah ka sa masa albarka Allah ka kauratar da bala'i da yunwa da fatara a cikin mu ya Allah ya Allah ka damu da nutsuwa da wadata da wallahi a cikin mu ya Allah ya Allah kai mana albarka gida da waje ya Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته